عالم الخيار ايش اللي الله سبحانه وتعالى وشيد على اللي الله سبحانه وتعالى شي كذي يجي ملك انسا يجي عن امراده ما ليه يجي عن الشي سمي لك السي ما تالي دواني اتي اشبه yadda da sama bayan gina ta ya daidaita ta ba tare da cata samun rauni ba shi ya shuka da kasa ya dora duraku zuwa su waɗanda suka rike ta suka daure ta ba tare da wani ya taimaka masa ba shi ne ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabta da tsayayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabbatuwa akan aqida ta kwarai da kuma tabbatuwa da sanin Allah subhanahu wa ta'ala shi ke jujuya al'amuran bayinsa tare da tabbatu akan imani wace da lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya bashi tsayayyen litafi ya isar da sabon Allah da ya rage komai ba kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da bisa alayensa da sahabbansa da duka wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau huduban tana tunatar da mu ne wani ɓangare na imani shi ne al-qada wal qadar ma'ana yadda da sakankancewa da amincewa da gamsuwa da duk abin da Allah ya hukunta ya kuma kaddara wannan idan aka duba arkanun imani a ƙarshe za ga an ce an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi ya imani da kaddara alkhairinsa da kuma wanda ba alkhairi ba karkashin imani da kaddara alkhairinsa da kuma sabanin haka ko aka san haka a nan aka samu al-qada ko ar-ridha bil qada wal qadar yarda da gamsuwa da amincewa da qada'ullahi da kuma kaddarawarsa ma'ana abinda Allah ya hukunta ya kaddara ya tsara ko dai hukuncin Allah da kaddarawar Allah a rayuwar mutum shi karan kansa ko kuma hukuncin Allah da kaddarawar Allah a rayuwar jama'a na guri kaza ko rayuwar jama'a na gari kaza ko rayuwar jama'a na ƙasa kaza ko rayuwar jama'a ta nahiya ko rayuwar jama'a a duniya gaba ɗaya duka wannan Allah subhanahu wata'ala yana iya yin kowanne wani za ka samu a cikin karan kansa ne ya samu wani abu da yake da bukatar ya san cewa wannan abu ne Allah ya tsara shi ya kaddara shi ya kuma hukunta shi akwai abubuwa da kuma mutane suke aikata su bisa ganganci da sakaci da tsarin Allah sai wani abu ya same su jingina shi ga Allah wannan zalunci ne a hakkin Allah abun da duk dan adam ya yi dukkan abun da zai iya yi da bin doka a tsari ko dokokin Allah cikin Al-Qur'ani ko dokokin Allah cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dokokin Allah cikin bayanan sahabbai ko dokokin Allah cikin gamsuwar dukkan ijma'in magabata ko dokokin Allah ko kuma dokoki na ka'idodi cikin yadda da kyakkyawar hankali ya tabbatar cewa in an yi kaza shi ne daidai in an yi kaza kuma an saba wannan wani abu ne daban idan mutum ya saba wannan don haka al-qada wal qadar yana nufin hukuncin Allah da kaddarawar Allah cikin tsarin yau da gobe na bayinsa sabanin haka na abun da mutum zai jawo wa kansa da gangan dokar ya jingina shi ya sa shi a babin al-qada wal qadar wanda ba shi da lafiya misali masana lafiya suka duba shi duk suka kuma ce abu kaza da abu kaza in yana cin sa akwai matsala yana iya kara wannan rashin lafiya nasa sai kuma yace a shi wannan abu gaskiya ba zai iya barin abun da ya saba da shi na jin dadi ba kuma yana so ya zauna da lafiya sai garin ci sai wata rana ta same shi kawai a yashi saboda abun da aka ce kar ya siya ci kuma ya jingiza cutar da suke cikin sa ta karu wannan baya cikin babin alkaza ko alkadar wannan faruwar da ya sa ki rin wurin masu tsuwa baya cikin alkaza ko alkadar yana daga cikin ganganci ne idan misali malamin cikin ijma'i duk abun da masanin lafiya ya ce idan mutum ya ci zai sa masa ciwo kuma ya faɗi haka bisa ilimi da sakankancewar ilimin sa da kuma aminci kamar yadda ake ba su shirin zuwa in sun gama karatu duka da makamantansu bisa wannan yardan ya tabbata cewa in dai wane ya ci kaza akwai tsammani mai ƙarfi da ya ƙaru da abin da yake cikin sa na matsala cin wannan abu haramun ne ga wannan a cikin mutum ya shiri saboda haka san alkaza wal kadar sanin mu bambance alkaza wal kadar da kuma ganganci na mutane misali gaban alwala wanke hannu zuwa gwiwan hannu farilla ne a alwala sai wani ya samu jarrabawa wani rauni ya fito a wannan tsakanin aka kai wa masu dubawa da suka sa magani ko suka nade gurin ko suka bar maganin haka suka ce amma in dai ruwa ya tafi gurin ciwon nan zai fi zai karu ko ya kumbura ko ya kumbura wani abu malamai sun yi ijimaki raha magabata cewa in yayi ya shafa ruwa a gurin don alwala saboda cewa farilla ne wanke gurin idan ya zuba ruwa a gurin ciwon ya karu in ya zuba ruwa a gurin ko ya shafa ciwo bai karu ba ya yi mutu in ya zuba ruwa ciwo ya karu ko da kumburi ne ya aikata haramu domin Allah ya hana mutum ya cutar da kansa da sani waɗannan ba a sa su a babin alkaza wal kadar mutum ya je ya shafa ruwa a inda aka ce kar ya shafa bisa rashin larura ta rashin lafiya sannan ciwo ya karu ya ce a'a ai Allah ne ya kaddara a'a shi yasa aka samu ƴan kadariya waɗanda suke iya zama an kira sallah su zauna su ce a ko sama da haka musamman kashi uku akwai alqada wal qadar al azliya akwai hukuncin Allah da tsarin Allah da kaddarawar Allah ga kowa da kowa wanda Allah ya yi shi tun fil azal shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisi da malamai suka tabbatar da ingancin sa cewa inna allaha qaddara maqadiran khalaiq qabla khalqi as-samawati wal ard bi 50000 sana Allah ya kaddara dukkan maqadir abubuwa na kaddarori da abubuwa na hukunce hukunce na dukkan bayin sa da dukkan abubuwa ba mutane kadai ba dukkan halittun Allah Allah ya kaddara musu wannan ya kaddara ya tsara kaddarawan su ya daidaita shi kafin ya halicci sama da kasa da shekara 50,000 prior to halittan sama da kasa shekara 50,000 Allah ya tsara wancan abun ya ajiye ma'ana wani zai zauna ran kaza ga minti kaza zaka ganshi a wani gari ba Gombe ba kuma dan Gombe ne a Gombe aka haife shi a Gombe aikin sa yake a Gombe yake rayuwa ko kasuwancin sa ko sana'ar sa amma ran kaza ga watan kaza da la'asar abincin da zai ci ko da rana ko da safe abincin da zai ci ba a Gombe yake ba yana gari kaza wannan sai da Allah ya kaddara wannan tun ba a halicci duniya ba da shekara 50,000 wani zai taka kasa kaza wani gari inda ba nan yake rayuwa kai wata kasa ma ba kasar Najeriya balle a zo ga garin su garin Gombe balle a je ga anguwar su inda yake zaune a wata kasa zai taka kasan a wannan ranan zai taku yana tafiya iskar kasan ne zai shaka abincin kasan zai ci guraren zai kalla idanuwansa magana da mutanen kasan zai yi ko da yaren su ko da yaren da suka hada su to wannan sune makadir na khalaiq da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara noma da mutum zai yi da kasuwanci da abinci da sauransu. Wannan ita ce kaddara azliya wanda Allah ya riga ya tsara. Shine zaka ga babu yadda za a yi wane ya zama baban wanda ba ɗansa ba. Allah ya kaddara wane a tsatson wane zai fito, wane zai zama jikan wane ta gurin yarsa ko ta gurin ɗansa, wane zai zama babban wane ta hanyar wansa, ma'ana wane zai zama babban wane domin wansa ne ya haifi wancan, saboda haka ya zama babbansa, ko kaninsa ne ya haifi wancan ya zama babbansa, wane zai zama wan wane saboda mahaifinsu ya hada su, ko mahaifi da mahaifiya sun hada su, ko mahaifiya ta hada su, don haka ya zama wan wane. Wannan kaddara azliya. Akwai kaddara sanawiya kashi na biyu, wadda kaddara azliya wannan tun ba a halittu duniya ba aka yi ta, shekara duwan su tukuna aka halittu duniya bayan wannan abubuwan suna a jiye, wani zai fito cikin sassan wani, wani zai girma a gari kaza, wani zai yi kaza, wani zai zama kaza, wani zai zama shugaba, wani zai zama wanda ake shugabanta, wani zai zama malami, wani zai zama wanda ake koyarwa. Wadannan kaddara ce azliya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara, sai dai mu samu kanmu kawai in lokaci yayi ko daga mun ya faru ko mun shirya ko mun kai mun sani ba ma automatic abu yake faruwa daga tsarin Allah kawai. Wannan kaddara azliya imani da wannan wajibi ne. Akwai kaddara sanawiya. Kaddara sanawiya ita ce kaddara wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin shekara a dare guda shine dare Lailatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala yace fiha yuqra'u kullu amrin hakim. A cikin dare Lailatul Qadr Allah yake rarrabe duk wani abun da Allah ya tsara ya hukunta za a yi. Wannan kuma yana iya canja bisa tsarin Allah, in ya ga dama sai ya canja wani abu na kaddara azliya. Misali wane Allah ya kaddara masa sai yana shiga ofishinsa ko yana shiga shagonsa zai samu wato kuskure inda ya kamata ya taka ya zama ya zame ya faɗi. A can kaddara azliya Allah ya yi a wannan ranar har sai hannunsa ya kare. Allah ya kiyaye. Amma saboda yawan addu'a da yawan aikin alkhairi da yawan sadakoki da yawan sadakoki da yake yi a rayuwarsa da dukiyarsa, a shekara sai Allah ya canja a dare ne da duka lallai zai faɗi kaddara azliya sai ya faɗi a wannan rana. Amma maimakon karyewa, don in ya karye akwai mutane da yawa da za su sha ɗanɗano saboda zai zauna a gida ba za su samu damar amfanuwa da abin da yake ba su na amfani ba. Allah ya ce wa mala'iku ya tsattace kuje a wannan ranar daidai wannan minti da awan da Allah ya sa a guri ko kofar shagonsa ko kofar ofishinsa ko kofar gidansa zai faɗi, lallai zai faɗi. A dan kaddara azliya karyewa hannunsa zai yi, amma saboda kokarin alkhairai da Allah ya ga yake yi da yawan ibada da addu'a da sadaka, musamman guda biyun nan addu'a da sadaka, sai Allah ya canja daga karyewan hannu zuwa kujewa. Kujewa ma kila a yatsa kawai, in ya kuje bai wuce ya tashi kawai ya samu ko auduga shi da kansa in ya iya irin wannan takifin ba, ko kuma ya je gurin wanda suka sani su duba a diga masa abun da za a diga masa shi kenan kawai. Amma ba zai hana shi komai ba, iya fata lokacin na wannan abu ne da kuma raɗaɗin da zai ji nan ma in ya ji wannan raɗaɗin sai an kankare masa wasu zunubai saboda rahamar Allah, saboda abun da yake wa bayin Allah na sadaka da kuma yawan biyayya wa Allah da aikin Allah. Kaddara yaumiya, kaddara azliya Allah ya tabbata cikin Alkur'ani, ya inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadri khayrun min alf shahr tanazzalu almalaikatu wa ruhu fiha. Allah subhanahu wa ta'ala da yake kaddara wannan dare ya ambace shi lailatul qadr, to a cikin dare kaddara ranan gurgurje abubuwa ne a menene sai kad wannan dare na lailatul qadr na wannan azumi, haka Allah subhanahu wa ta'ala zai duba sai kaddaran ta azliya a tabbatar da su. wannan abun da zai faru bana shekara 1447 bayan hijira watan Rajab ana cikin sa to lallai wannan shekara eh watan Rajab ya zo ko watan Sha'ban ko wasu abubuwa eh wannan kaddara ku tabbatar da su za su shi ko kaddara su za su ba a canja ta azaliya ba kula kuna an sake dubawa kullum sai Allah ya duba in shekara ta yi sannan kuma sai kaddara yaumiya shine na uku kaddara yaumiya shine kaddara wan yau da gobe kaddara wan yau da gobe ita ce tasirin addu'a yake canja ta da izinin Allah kaddara wan yau da gobe bayin Allah sukan ci nasara a samu alqada wal qadar hukuncin Allah da kaddarawar Allah in suka dage da yawan addu'a da bin Allah da mutum ya dage da yawan addu'a da bin Allah sadaka tana daga ciki yawan sadaka yana canja kaddara da Allah ya tura masa a bara a azumin bara an duba an ga cewa eh lallai abu da zan ce same shi ana nan ana tafiya amma yawan aikin sa na alkhairi da yawan addu'ar sa ga Allah ba wai addu'a idan mutum yana yi wani zaka ga burin sa gaba ɗaya shi ya samu washe na zuwa yin ba wani kuma mota zaka kullum har a sujjada mota yake roka in ya dauko ruwan mota yake roka ya dauka dukkan alkhairi da jin dadi ya kare in ya samu mota alhali a sanin Allah kuma da yake kowa sai alamun yu ba mota ba ce dadi a gare shi a wannan lokaci abu kaza ne dadi gare shi saboda haka wannan addu'a da yake yawan yi da burin da yake sawa har yake ga yawa Allah ya san cewa Allah ne mai bayarwa to Allah subhanahu wataala sai masa abunda baya tsammani a kawar masa wata musiba da izinin Allah a tabbatar masa da wani alkhairi wanda ba shi yake tsammani ba shi kuma shine Allah subhanahu wataala yake cewa yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an wanda suke cikin sama da ƙasa kullum suna roƙon Allah shi kuma Allah kullu yawmin huwa fi sha'an kowane lokaci Allah cikin aiki yake la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ko gangadi bai zuwa kusa da Allah balle bacci anan abinda ake so a isar na sako shine idan aka duba waɗannan nau'o'i na kaddara guda uku da azaliya da sanawiya wadda take faruwa shekara shekara da yaumiya wadda take faruwa yau da kullum abun da yake so muke so mu gane anan shine mu yawaita aikin alkhairi mu yawaita addu'a a rayuwar mu ta mu ne dai ku a rayuwar mu ta jama'a a rayuwar mu da tsakanin mu da juna tsakanin mu da zuriya tsakanin mu da iyalai tsakanin mu da iyaye ko yaushe kawai addu'a sannan a rinka yin sadaka addu'a da yin sadaka musamman malamai suna fifita sadaka da ruwan sha yana da matukar muhimmanci sadaka da ruwa yana daga cikin muhimman abubuwa kai malamai suka ce sadaka da ruwa yana iya fidda mutum daga matsalar da bai taɓa tunanin zai fita ciki saboda izinin saboda haka alqada wal qadar yana nan kullum haka zamu da amma kuma mun yi imani da wannan kuma wajibi ne imani da haka amma mu sani cewa Allah subhanahu wataala ya buɗe mana kofofi da dama haka yana canza kaddara azaliya ya sauƙaƙa ta ko ya daga ta ko da sauransu wani zaka samu abin da yake tunani abinci yake tunani ya samu haka kuma Allah ya kaddara masa zai rinka shan dawainiya kafin samun abincin gidansa amma saboda yawan addu'a da yawan sadakoki da gwargwadon abin da Allah ya kore masa daga abubuwan suna canjawa kuma sai su canja wani za a iya barin sa irin arzikin da Allah ya san hakan ne amma albarkar ta canja ke samu wani ne wannan salari amma bi rayuwar ka ba za ka taba yiwa shi da saboda me himmar ta a gurin Allah ta bada rayuwa kai wani ka ci samu amma rayuwar ka ba yi ta kamar ya ci ka ci ya ci kuma ka raka kuma abun da yake yi da shi kai ba za ka iya yi ba ko ka ci samu salari ya kusa din kana sa saboda me saboda in mun lura da wani abubuwan samu ta cewa eh ake abubuwan ba wai da barbaru bane ko ba ya yawan yaddar Allah ne da albarka daga wurin Allah saboda al-iman bil qada wal qadar imani da qada wal qadar wajibi ne rukuni ne a cikin rukunan imani karkashin an tu'mina billahi an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sannan kullum mutum ya sani cewa himmarsa da neman dacewa daga gurin Allah da yake yawan yi da kuma taimakawa bayin Allah da abin da ya sauka gare shi na sadaka gurgurun ya abin da ya sauka wannan yana taimakawa mutum wajen samun sauki a lokacin da da wahala ne yake tunani ko yake rayuwa a cikin ta sai rinka samun sauki sauki ba wai a'a sai kudin da yake samu sun canja ba a'a sauki da nutsuwa a hannun Allah in kun lura iyayenmu da kakanninmu sun fi samun nutsuwa lokacin da suke rayuwa muna yan ƙanana wasu kuma ba a haife mu ba amma in an tambayi iyayenmu da dantsi dan yanzu da suke rayuwa a garin nan yaya kuke ji da wajen rayuwarku da kwanciyar hankalinku ba za ka kwatanta da yanzu ba amma in an kwatanta da kuɗi a gaishe gidaje sai ga gida ɗaya akwai mota biyu akwai mota uku akwai mota biyar da kuma layi guda gaba ɗaya babu mota guda biyu amma kwanciyar hankalinsu da ƙoshinsu da rashin tashin hankali da rashin kashe-kashe da rashin zubar da jini ya fi namu nutsuwa su ba su san ma wannan ba ba su san ma wannan ba ashe kenan nutsuwa a gurin Allah ne saboda me saboda sun yarda da yo a gurin wawan abin da bai halatta gare shi ba a cikin iyayenmu kowa anan zai bada shaida iyayenmu ba a san su a gurin da inda bai dace da su ba gurin da akwai zubar da mutunci ba a san iyayenmu a gurin ba kakanninmu ba a san su a gurin ba inda duk za a yi musu walakanci ba a san su da wannan ba kai iyayenmu da kakanninmu sukan yi ritaya su bar duniya su rinka zama a zaurinsu amma mu yanzu ba haka bane shi yasa matsaloli suke da yawa ga kuma arziki nan da yawa ga arziki nan ga gine-gine nan inda za ka tada wani daga cikin waɗanda suka rasu shekara 20 kadai da suka wuce ko 10 ma da suka wuce in ya ga Gombe zai ɗauka ba Gombe yake ba amma me yasa ga arziki kuma ga wani hali na rashin kwanciyar hankali da walwala sai gurare kaɗan-kaɗan za ka wannan ke so yake tabbatar mana mu gane cewa imani bil qada'i wal qadar sannan kuma komawa ga Allah da yawan addu'a da sadaqoi su ne za su rinka canja mana irin wa'innan abubuwa ne komai da kake gani yana faruwa ne da sanin Allah ya akai satan kaji ma abun tsoro ne da ka za a sace da a anguwa sai a bada labari a anguwa an ji labarin an yi satan kaji an ba mu labari a anguwar fantami wani ya taba kuskure ya dau wani abu aka ce mana sarkin fantamin wancan lokacin yace a garin nan aka samu wani ya dau abun wani yace insha Allah ba za a sake ba kai wannan ku ga ya masa ban da garin nan aka ce mutumin ya bita bai sake dawowa Gombe ba ma balle fashari sanin ba sake sata fatarwa to yanzu sata nawa ake sai Allah ya tsare wallahi a'lam to saboda haka ashe kenan kusatuwansu ga Allah ta hanyar addu'o'i da yaqininsu da Allah da sika irin hudubar da aka yi a baya kuma yawan sadaka wurin kasa da wurin ya ka ga mata ana sadaka mun da mun da muna yara ko da mun da kida ke mun wani sadaka da ko sai da waye da mun wani amma yanzu sadaka da kuma masu kudi yayi yawa mun san waɗanda duk sati sai an yanka rago an raba nama miya a gwan a gwan mu na karo gana kawai za mu zo a yi ana gani kayan shi a samu ruwa wa zuwa ku ji ba mu da gidan alai da ke shanu ga kwamfin nan kullum kuma a sai an yanka rago yanzu kuma ga kuɗaɗe ta ko ta ina amma yanzu ba mu sani ba ku za mu ba mu ne ba a yanka rago ko ku ne ba mu yanka rago ba a yanka rago a yi sadaka a yanka rago a raba naman bayin Allah su sadaka sadaka sun tara ni lafiya so da me suna samun sunni daga alqada wal qadar na abun da Allah ya tsara so da me ya tsaru kuma ya sama wani wal ardh kullu yawmi kullu sha bayin Allah da yawa kai malaman mu malam shehu ala rahma sai suna wucewa in ana karanta alqur'ani baya yi wucewa da tada ana karanta alqur'ani kuna zaune kuna karanta alqur'ani yanzu wucewa ta hanya a can ba zai wuce da takardun ba sai ya ce takardun saboda ganin girman alqur'ani kuma inda duk aka rubuta allon ya kalli gurin sau daya ba zai sake dubawa ba so da kusan tsananin hadda ta alqur'ani da Allah ya bashi amma da zasu ke su rayu kullum daga masallaci sai an wato kasa sai addu'o'i mun kuma yanzu ga mun da kaza ya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dai dora kai ku bayin Allah gane alqaba wal qadar mu imani ko mu daina gangan muna cinye da kariya zuwa ga Allah jawo kanmu matsaloli da kanmu da gangan sannan mu ce Allah ne ya kawo a'a amma ko mu yi imani da shi ko abin da Allah ya kawo da kaddara asaliya da kaddara sanawiya da kaddara yawmiya ko mu sani cewa Allah mai tausayi ne ya ko mai tausayi wani ma tausayin Allah ya rinjaye shinsa rahamar Allah ta rinjaye shinsa kisa idan muka dage da addu'o'i da sadakoki da bin Allah yana iya canza abubuwa masu wahala a rayuwarmu su zama mana masu sauki kuma za mu samu albarka da nutsuwa daga wurin Allah kar mu yi tsammanin cewa abun da muka tara ko abun da muke da shi shine zai samu walwala a'a walwala daban tarin kuɗi daban za ka iya tara kuɗi da yawa amma babu walwala Allah sai ya tarbi mutum da yatsarsa kadai zai zama to ba shi da walwala da zai ba da wannan kuɗin gaba ɗaya ya samu lafiyar wannan yatsar da hankalin ko bayin Allah ku gane irin wannan abuwa Allah da mu gane alqaba wal qadar wajibi ne mai matukar muhimmanci ko wajibi ne aqida ne dani ne na imani in babu shi babu imani dole a same ni din ka sani Allah sani na gaskiya ware tsakanin ganganci ware tsakanin kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala sani ko kaddarawar Allah yake a malaman tauhidi suka kasa din nan al azliya wa sanawiya wa yawmiya wato wanda take azali Allah yayi ta da wanda kuma take faruwa shekara shekara Allah ya duba file din kowa a sake duba a tsara a cewa wanda kullun yake faruwa to da yau a cewa mutum Allah ya sanya shi ko yawan da kuma kai ta bai ta Allah ya samu da ya ku bai Allah ku yawan da yake alheri ku yawan da addu'a duk abin da zaka kai addu'a ka roki Allah dacewa ka roki Allah nasara ko da kana ganin kana da halin da nasara ne roki Allah nasara ka kasance da kai ka sani da duban yin addu'a wannan zai sa ka guda cewa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu da ina gafarta wa iyayen mu da sakalon shiryar da mu ya tabbatar da mu a kan daidai kare mu da zuriyar mu da iyalan mu tabbatar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu dukkan matsaloli Allah ya kawar mana da su da sauran kasashen da suke baki daya inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم واعلموا عباد الله أن ركنا من أركان الإيمان هو الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره وتحت الإيمان بالقدر خيره وشره هناك القضاء والقدر قضاء الله والقدر لعباده فنتق الله ونعلم ونتعلم ونؤمن بالله في قضائه وقدره ونرضى بذلك كما يرضي ربنا سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
عباد الله
وعملوا بالقضاء والقدر واعلموا أن ذلك من أركان الإيمان عباد الله واعلموا عباد الله أن أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين لأن الله أمركم بذلك فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أجمع الأمن والسلامة في بلادنا في بلدنا غمبي وفي نيجيريا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا غمبي من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه واحفظ بلاد نيجيريا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه في هذا البلاد والسماء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين مطمئنين ومن علينا بصيامه وقيامه يا ذا الجلال والإكرام إنك نبي كريم مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وآلائه يزدكم